بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وفي المسند من حديث البراء بن عازب قال، نعم، وفي المسند من حديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوت من حنوت الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوت، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيسعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى سماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيئه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في إليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه إلى الأرض فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله عز وجل. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة. فأفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسق له في قبره مد بصري. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أكب الساعة، ربي أكب الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina, a wannan yammaci na ranar Talata da ranar Laraba. 17 ga watan Rabi'ul Awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1434 wanda kuma yazo daidai da 29 ga watan 1 miladiya ta 2013 a wannan majalisi da muke karatu cikin littafi mai suna Adda'u wad-dawa ko kuma al-jawabul kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i ash-shafi na al-imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala wanda wannan shine darasinmu na 22 a jerin gwanin darasin mu a wannan littafi wannan shine na 198 a wannan majalisi wannan shine na 198 mun fara karatu cikin hadisin al-Bara Ibn Azib رضي الله تعالى عنه wanda yake gaya mana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada musu a wata rana da aka kai wata janaiza a makabarta inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin yadda ake daukar ran mu'mini da inda ake kai ransa da irin yadda Allah ta'ala ya tsara a yi masa tambayoyi a cikin kabari da ni'imar kabari da kuma yadda ake daukar ran mutumin da yake kafiri yadda mala'iku suke daukar ransa da inda ake kai ransa da kuma irin yadda za a yi masa tambayar kabari da kuma azabar da za a yi masa a kabari mun fara karanta wannan hadisi wanda yake cewa البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار وترانا من فتتا لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجن جنائز ونمتم مدينة فانتهينا إلى القبر حمك جي قكبر ونمتم ولما يلحد بأقام هكا شبا فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله النبي صلى الله عليه وسلم يزونا muka zazzauna a gefansa ka anna ala ru'usina at-tayr kai ka ce tsuntsaye ne akan mu wa fi yadihi 'udun yankutu bihi fil ard annabi na rike da wata sanda yana tona kasa da ita farafa ra'sahu can ya daga kansa sama fa qala yace ista'izu billahi min azab al-qabr ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar kabari marratayn aw thalathan annabi ya fada haka sau biyu ko sau uku ثم قال سن مائكي صلى الله عليه وآله وسلم يجي إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة للي باوى مؤمني لوك تشند زي بر دنيا سننكما زي فسكن تلاهرة نزل إليه ملائكة من السماء سيوس ملائكوس سوكو مسدك سما بيض الوجوه ما سفر عرم فسكوكي كأن وجوههم الشمس kai ka ce rana ce a fuskarsu kai ka ce fuskarsu rana ce wato suna haske ma'ahum kafanun min akfanil janna suna tare da likafani daga cikin likafanan aljanna wa hanutun min hanutil janna da turare irin na aljanna hatta yajlisu minhu maddal basar has fauna a gabansa iya ganinsa thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi sannan mala'ikan mutuwa yazo ya zauna dab da kansa daidai kansa fa yaqul mala'ikan mutuwa yace ukhriji ayyatuha an-nafsul mutma'inna yake wannan rai mai nutsuwa ki fito ukhriji ila maghfiratin min Allah wa ridwan ki fito zuwa ga wata gafara daga Allah da kuma yarda fa takhruju sai wannan ran ta fito tasilu kama tasilu al-qatiratu min fi as-siqa tana wato fitana zirara kamar yadda ruwa yake zirara daga ainihin kuttu fa ya'khudha sai ya karbi wannan ran sai ya dauki wannan ran shi wannan mala'ika ko kuma malakul mauti fa idha akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ayn hatta ya'khudha da ya dauki ran sauran mala'ikun ba za su kyale masa wannan ran gurgudan kiftawar ido ba face sun karbi ran daga hannunsa fa yaj'aluha fi zalikal kafan sun sa ta a cikin wannan likafanin na aljanna wa fi zalikal hanut sun sa ta cikin wannan turare na aljanna wa yakhruju minha ka atyab nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ard sai wannan ran ka rika kanshi ko ya rika kanshi fiye da kowane irin kanshi na almiski da aka taba ji a doran kasa, wato yana kanshi fiye da kanshin almiskin da yafi kowanne kanshi a doran kasa. Fa yas'aduna biha, sai su yi sama da wannan ran. Fa la yamurruna biha ala mala'in min almala'ikati illa qalu, ba za su zo wucewa da wannan ran ta gaban wasu taron mala'iku ba, sai waɗannan mala'iku sun ce ma hadha ar-ruhu at-tayyib, wani irin rai ne wanda yake mai dadin kanshi, wani irin rai ne wanda mai kanshi haka. Fa yaquluna fulan ibn fulan, ai wane ne dan wane, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi ad-dunya, da sunan da yafi kowane suna dadi da ake kiran shi da shi a duniya. Hatta yantahu bihi ila sama'i ad-dunya, haka za su yi ta tafiya da wannan ran har su zo sama ta kusa, sama ta farko. Fa yastaftihuna lahu, su ce a bude masa ya wuce. Fa yuftahu lahu, sai a bude ma wannan ran ya wuce. Fa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'i allati taliha, kowace sama waɗanda suke mafi kusanci, mala'ikun da suke mafi kusanci zuwa ga Allah, su za su raka shi, su za su raka wannan rai har zuwa sama wacce take bin wannan. Hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'a, har a tike da shi sama ta bakwai. Fa yaqulu Allahu azza wa jal, sai Allah mai girma da buwaya yace uktubu kitaba abdi fi illiyi, ko rubuta ayyukan bawan nan nawa ko littafin wannan bawa nawa cikin illiyina, wa aiduhu ila al-ardi, ku dawo da ran kasa. Fa inni minha khalaqtuhum, ni daga kasa na halicce su. Wa fiha uiduhum, kuma ciki zan mayar da su. Wa minha ukhriduhum taratan ukhra, daga nan zan kuma fitar da su a wani karo na daban. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci gaba da gaya wa sahabbansa yadda mala'iku suke karɓar rai, ran mumini lokacin da mutuwa ta zo masa, yayin da Allah ta'ala zai turo su ƙarƙashin jagorancin malakul maut, su zo su zauna a gaban shi, ya ga daddazan su iya ganin sa, su zo suna ɗauke da likkafani na aljanna da turaren aljanna. Tun daga wannan lokacin bawa ya fara ganin bishara, tun daga wannan lokacin shine lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah, tun daga wannan lokacin ya fara ganin bishara, domin irin mala'ikun da zai gani da kuma irin mu'amala da za su yi masa wajen karɓar ransa, mu'amala ce tare da girmamawa, mu'amala ce wacce take tattare da lallashi da kwantar da hankali. Domin mala'ikan mutuwa zai fara cewa ukhruji ayyatuhan nafsul mutma'inna, ya ke wannan ran mai nutsuwa ki fito. To tun daga nan rai wannan mamaci zai fara samun nutsuwa, tunda har yaji an fara sifanta ruhinsa da cewa mai nutsuwa ce. To da yaji an fara da wannan, to ya san cewa wato al'amarinsa zai yi kyau, kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya ayyuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yake wannan rai wacce take nutsatsiya, wato rai ce nutsatsiya, ba rai ce wacce take ammaratu bisu ba, sannan ba rai ce wacce take lawwama ba, rai ce wacce take cikin nutsuwa, saboda nutsuwar da ta samu ta imani da ambaton Allah a duniya, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, wanda nutsuwa da ta samu a nan duniya cikin ayyukan da yayi na alkhairi, cikin imanin da yayi, to wannan nutsuwa za ta bi shi har lokacin mutuwarsa. Mala'ikan mutuwa zai fara bashi wannan sifa, ukhruji ayyatuhan nafsul mutma'inna ukhruji ila maghfiratin min Allahi wa ridwan, ki fito zuwa ga wata gafara ta Ubangiji, gafara ta musamman da kuma yarda ta Ubangiji gare ki, wanda kuma wannan shine mafi girman abin da bawa yake hankoran ya samu, ورضوان من الله أكبر فتخرج تسيل كما تسيل القدرة من في السقاء سيت لك فتاة وتتنا فتاة كن سوكي تنا فتاة سوكي ما تردى دوهلا با كما يندى متنزى نقب ورروة ينا سيايا kaga ba wa maganar ko wahala wajen tsayayin ruwa to haka ran zai rika fita a cikin sauki fa ya'khudha da ya gama fita sai shi wannan mala'ikan ya cafe wannan ran da ya rike ran kuma sauran mala'iku da suke tare da shi abokan tafiyarsa tunda suna dauke da likafani da turare nan da nan cikin gaggawa shine fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfat ayn wannan dan a suran ta maka gaggawar da za su wajen karbar wannan ran su sa cikin wannan likafanin na aljanna sannan sa cikin wannan tiraran wa yakhruju minha ka atyab nafhati mislin wujilat ala wajhi al-ard sai rika wani kanshi wannan ran rika wani kanshi fiye da kowane irin tiraran almiski da yafi kanshi a duniya yake kanshi fa yas'aduna biha mala'iku sai su yi tattara wannan ran ta wannan mu'minin shiga yin sama da ita fala yamuruna biha ala mala'in min almala'ika illa qalu ma hadha ar-ruhu at-tayyib wato ba za su mala'iku da sun zo sun abin nan sun zo wucewa ta gaban wasu mala'iku wata jama'a ta mala'iku da sun ji wannan kanshin to da wani irin rai ne mai kanshi haka wani irin rai ne yake kanshi haka الروح كلمة الروح تذكر وتؤنس أكن في هذا الروح أكن في هذه الروح دوك بي أنا فلا في ما هذا الروح الطيب أنا عندي تذكير أنت ما هذا الروح الطيب وإلى الليل وأن الميدادي ميكيشي حكا فيقولون فلان ابن فلان أيوانني أمواني سيسكراشي دسونسا بأحسن أسمائه التي كانوا يسمون بها في الدنيا سكراشي دسونسا ديفكوه نيدادي sunan da yafi kowane kyau da ake kiran shi da shi a duniya to za su kira shi da cikakken sunansa haka ba za su kira shi da wani suna ba wanda yake ko irin na lakabi din na gida ko na abokai ko na tsokana ko na abokan adawa a za su kira shi da sunan da yafi kowane dadi hatta yantahu bihi ila sama'id dunya har su je da shi zuwa sama ta kusa wato saman farko fa yastaftihuna lahu su nemi izinin a bude masa fa yuftahu lahu sai a bude masa wato za su ci karo da mala'iku kafin aje duniyar abinan kafin aje sama ta farko za su cin karo da mala'iku da Allah ta'ala ya zuba a cikin sasannin sama wadanda ya ba su ayyuka daban-daban wasu kuma suke tsarkake shi da yi masa tasbihi ba dare ba rana har aje sama ta farko sai to ga wani bawan Allah a bude masa fa yuftahu lahu sai a bude masa idan ka bude masa fa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabaha ila sama'in allati tadiha da sun shiga aka gabatar da shi wane ne dan wane su ba za su ji kanshin gaba daya ya duba mai sararin samaniyar gaba daya duk mala'iku su ji kanshi tambaya waye kuma wannan wani bako muka yi haka mai martaba mai daraja kamar wannan ce ai wane ne dan wane to ga nan sai waɗanda mala'ikun da suka fi kowanne mala'iku daraja wato kamar kace shugabannin mala'ikun da suke wannan sama sai to su za su yi masa rakiya ga bakon su ne yanzu yana cikin wannan saman ta farko to bakon waɗannan mala'ikun ne to kuma a bisa dabi'a ta girmamawa in kai bako za ka raka shi har zuwa yadda zai fita daga mahallinka saboda haka waɗanda za su raka shi su ne waɗanda suke ma shugabanni manya-manyan mala'ikun da suke cikin sama kaga wannan ba ƙaramin martaba ba ce sai fayushayyuhu min kulli sama'in muqarrabaha wanda suka fi kusanci da Allah wanda suka fi matsayi su za su raka shi sai sun kai shi sama da take kusa da wato saman da take bin wannan zuwa sama ta biyu nan ma a nemi a bude masa nan ma mala'iku su yi maraba da shi a gabatar da shi a gaban su sannan su ma su manyan su raka shi har zuwa sama ta uku haka za a yi ta tafiya har zuwa hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'a, haka za a yi ta tafiya da shi har sai an je sama ta bakwai. Fa yaqulu Allah azza wa jalla, to anan sai ubangiji mai girma da buwa ya ce, uktubu kitaba abdi fi illiyi, wato ku rubuta ayyukan bawana ko ku rubuta sunan bawana, fi illiyina, cikin wato guri ne illiyin, malami sun yi maganganu daban-daban akan sa, amma dai magana mafi karfi illiyin wani guri ne wanda Allah ta'ala yake sanya ayyukan bayinsa waɗanda suke na ƙwarai, ayyukan bayinsa muminai a wannan gurin, guri ne mai daraja, guri ne maɗaukaki, kamar daga illiyun ne, guri ne wanda yake mai daraja kuma mai ɗaukaka. Saboda haka duk wanda aka kai sunan shi a can, aka yi masa rijista a wannan gurin, babu shakka shi wanda yana cikin aljanna. Haka duk waɗanda suke mutanen kirki, idan sun mutu, can ake zuwa a rubuta sunansu. An ga mutum sunan shi ya shiga wannan diwanin, to shikenan shi alhamdulillahi tashi ta yi kyau, Allah ya sa muna ciki. Kalla inna kitabal abrar lafi illiyina, to wanda illiyun shine inda Allah ta'ala zai ajiye rayuwa, shi kuma a sama yake, kamar yadda wannan hadisi yake nunawa a sama yake. Kuma kalmar illiyun tana nuna uluwi din, tana nuna ɗaukaka din, saboda haka a can sama ne, fi sama'i sabi'a, kamar yadda hadisin ya nuna a sama ta bakwai, can ubangiji ta'ala zai ce, to an zo gurin da za a rubuta sunansa, ba ka rubuta sunansa a cikin wannan rijista da take wannan gurin. To in aka gama rubuta shi, fa yaqulu Allahu azza wa jalla uktubu kitaba abdi fi illiyin wa aiduhu ila al-ard, ku dawo da shi kasa, fa inni minha khalaqtuhum wa fiha uiduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, daga kasa na halicce su, wa fiha uiduhum, kuma cikin kasa zamu mayar da su, wa minha ukhrijuhum taratan, kuma daga nan zan fitar da su, wato lokacin tashin alkiyama. Minha ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kamar yadda Allah ya faɗa. Da kasa Allah ya yi, kuma ya saukar da dan adam doran kasa, kuma ana ya karɓi ransa, kuma ana ake binne shi, kuma anan ne za a yi tashin kiyama, Allah ya fito da shi daga cikin makwancinsa. Saboda haka ubangiji haka ya tsara. To amma wannan tafiya da za a yi da ruhi zuwa sama, tafiya ce da take tattare da girmama shi wannan ruhi, sannan a je a yi rijistar sa, mala'iku duk su san da shi, sannan sai a dawo da ruhin kasa. Wannan hadisi yana nuna mustaqarrur ruhil mu'minin, ina rayukan mu'minai suke tafiya bayan abin nan, bayan mutuwa. In sun rabu da jiki, ga yadda Allah ta'ala yake yi da su, ga martabar da zai yi wa mu'mini bayan ransa ya rabu da jiki. Saboda haka gangan jikin tana nan a kasa, kuma sannan daga baya Allah zai dawo da ruhin kasa. Zaman ruhi tare da jiki a ƙasa, wannan ba yana nufin zai yi rayuwa irin wacce yake yi a nan ba, a duniya. Wanda muka ce rayuwar barzakh ba irin ta duniya ba ce, rayuwa iri uku ce, akwai rayuwa irin ta duniya wacce muke yi yanzu, wanda ki yake buƙatar ya shaƙi oxygen, ya ci ya sha, kuma yana girma, kuma yana tasirantuwa da rashin lafiya da kishiyarta. Wannan irin rayuwarmu kenan a nan doron ƙasa, a nan duniya. In aka shiga barzakh, rayuwa tana canzawa. Nan ma akwai rayuwa cikin kabari, amma ba irin wannan ba ce. Saboda haka ita rayuwa ce wacce ba ta buƙatar oxygen, wannan da kake shaka, ba ta buƙatar wannan. Rayuwa ce da ba ta buƙatar ci da sha. Rayuwa ce da ba ta tasirantuwa da rashin lafiya ko akasinta. Saboda ka ita kuma wata rayuwa ce ta daban. Sai kuma daga bayanta sai alhayatul ukhrawiyya, ita ce rayuwa ta lahira. To wannan ita ce alhayatul abadiyya, rayuwa ta har abada wacce ba ta yankewa, ko dai a cikin ni'ima ko a cikin azaba Allah ya kiyashe mu. So ita kuma wannan rayuwa daban take, ba irin wannan ba ce. Saboda haka bawa dole yi mumini da cewa, bawa dole yi imani da cewa akwai waɗannan rayuwa guda uku, kala uku, da wannan da wacce za a yi a kabari, da kuma wacce take ta har abada wace ita ce karshe ta ranar gobe kiyama. To a cikin kabari a nan gurin Allah ta'ala yana da imta bawa wanda yake na kwarai, yana imta jikinsa da ruhinsa, yana imta jikinsa da ruhinsa, wato jikin da ruhin duk su ji dadi, ko ainihin jikin ya ji dadi ko ruhin ya ji dadi ko duka biyu. Wanda ita ce aqida ahlus sunna, cewa ni'imar kabari tana shafar jiki da ruhi, tana shafar su duka, kuma takan shafi ruhi, takan shafi jiki. Akwai alaka tsakanin ruhi da jiki a cikin kabari, amma ba irin alakar da take tsakanin ruhi da jiki a duniya ba. Kun ga alakar da take tsakanin ruhi da jiki a duniya ita ce wannan da muke gani, ita ce irin wannan rayuwar. To amma alakar ruhi da jiki a cikin a kabari ba irin wannan bace. Shi yasa za a iya cewa arwahu shuhada, kamar yadda zo a cikin hadisi fi hawasili tayrin khudrin ta'aluqu bi shajaril janna. To rayukan shuhada a ranar gobe kiyama waɗanda suke shahada, Allah zai sa su a cikin makoko na tsuntsaye wanda suke yawo a cikin gidan aljanna, suna hawa itatuwan aljanna. Kaga gangan jikin kowane shahidi tana ƙasa kamar kowane mamaci, amma Allah zai ɗaukaka ruhinsa zuwa ga wannan, tare da kuma alaƙar da ruhin take da shi da wannan gangan jiki. Nisa da tazara ba ta hana alaƙa tsakanin ruhi da gangan jiki, kamar yadda Allah ta'ala ke cewa Allah ya tawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Mutumin da yake bacci ruhinsa na fita, amma wannan fitar da yake yi baya hana alaƙar jikinsa da wannan ruhi. Dan da alaƙa za ta yanke gaba ɗaya, to gangan jikin ta zama gawa. Saboda haka tazara ba ta hana alaƙar ruhi da jiki. Tazara irin wacce muka sani, ta wanda yana can wanda yana can, baya hana wannan alaƙa. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-arwahu junudun mujannada, ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Wato rayuka darai kamar wato sojoji ne waɗanda suke da Allah ta'ala yake halitta ya haɗa su. Idan suka samu fahimtar juna shikenan sai kaga sabo, in kuma ba samu fahimtar juna ba sai kaga sabani. To anan sai kaga wani wanda baka taba ganin shi ba, baku taba haduwa ba, sai wani lokaci guda ɗaya, kuma sai kaji ranka ya kwanta da shi, sai kaji yayi maka gashi ba kusa yake da kai ba, wataƙila ma baka ma haɗu da shi din ba, amma kaji labarinsa, kaji ana faɗarsa, wataƙila ma ba ku yi zamani ɗaya da shi ba, ila tun zamanin sahabbai ko tabi'ai ko wani zamani can da ya wuce, amma za ka je kana san shi, ranka yana san shi. To kaga wannan shine ma ta'arafa minha talaf, duk da tazara amma sun samu sabo da ranka da ransa, sun zama sun haɗu. Wani kuma gashi wataƙila tun tasowa kuna tare, ila an haife ku a gida ɗaya ko a unguwa ɗaya, kun yi wasan ƙasa tare, kun girma tare, amma ba jituwa, gashi kuna tare kuke, wataƙila ba tare kuke kwana, amma kullum cikin rikici kuke yi da shi. Kaga ga jiki, gangan jiki ta haɗu, amma da yake ruhi da ruhin ba su samu fahimtar juna ba, sai aka samu saɓani. Saboda haka shi yasa alaƙar ruhi da jiki ba ta tasirantuwa da nisa ko kusa, nisa ko kusa bai da tasiri cikin wannan. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fatu'adu ruhuhu, sai a dawo da ruhinsa, fayatihi malakani, aka dawo da ruhinsa a jikinsa, kamar yadda na gaya muku ba irin alaƙar, ba wannan irin wannan alaƙar da muke da ruhi yake da ita da jiki a duniya, an gane ku, alaƙa ce ta barzaku. Saboda haka fahimci cewa za a dawo masa da ruhinsa, ma'ana zai dawo ya yi rayuwa irin wannan. To da alaƙar za ta zama irin wannan alaƙar ce, to da ya buƙaci ya shaƙi iska, da ya buƙaci ya ce sha, an gane. Amma kuma za a dawo masa da ruhin, ba kamar yadda wasu suke ganin cewa ba za a dawo da ruhin ba, wasu suna cewa ai tambaya din ruhin za a yi wa ba jikin ba, don suna ganin aka dawo da ruhin a jikin to zai zama an kashe sau uku, ba shi kuma Allah ta'ala na ce rabbana amattana sanatayni wa ahyaytana sanatayni. kaga mutuwa bici da can ba mutum sannan kuma yazo ya sa aka same shi sannan ya kuma mutu kaga bi zai yi in aka ce za a dawo da ransa ma'ana dawo da ransa irin wannan rayuwar irin wannan tamu to kenan za a san aka sake busar alkiyama to zai sake mutuwa kaga ya zan mutuwa uku kenan wanda kuma mutuwa bi aka ce za a yi saboda wannan mutuwar yana nan a cikin ta dawo masa da ransa don ai masa hisabi ko ai masa tambaya a kabari baya nuna cewa ya dawo da rayuwa irin wannan saboda yana nan a matsayin mamaci an gane ko fatu'adu ruhuhu wa fayatihi malakani mala'iku bi su zo masa fayujlisanihi sai su tada shi zaune to kaga duk wannan rayuwar barzakhu ce tunda zaka ga dan kabari dan tsukuku da ake sa mutum a rirrife shi ya za ta shi shi zaune to in ka kawo wannan tambayar to kana suranta rayuwar irin wannan kenan wanda ko mun ce ba irin ta bace wannan rayuwar barzakhu ce in ka ce irin wannan ce to shine zaka samu matsala an gane ko saboda ka za ce fayujlisanihi da zaka je daidai lokacin ka fasa kabarin ka ganshi kwanci ba za ka ganshi a zaune ba amma ce fayujlisanihi za su tashi shi su zaunar da shi fayaqulani lahu mar rabbuka sai waye ubangijinka fayaqulu rabbi Allahu azza wa jalla cikin nutsuwa ba tare da firgici da tsorata ba sai ya ce ubangiji na shine a Allah mai girma da buwaya fayaqulani lahu sai da shi ma dinuka waye addinin wa menene addininka fayaqulu dini al-islam musulunci ne addini na fayaqulani lahu su sake ce masa ma hazar rajul allazi bu'isa fikum wane ne wannan mutumin da aka aiko muku kuduwa basu bashi likit ba basu ce ma hazan nabiyyu ko ma hazan muhammadun allazi bu'isa ilaikum basu ka sunan shi ba sai aka ce ar-rajul domin kada ma a ce saka ansa aka bashi aka ce yaya annabin nan ɗaya mala'ikan yace sallallahu alaihi wasallam kaga an bashi ansa ya mutumin nan sai ce huwa rasulullah fa yaqulani lahu wama ilmuka wama allamaka afwan wama allamaka ya kai ka san shi manzon Allah ne fayaqulu qara'tu kitab Allah na karanta littafin Allah ne fa amantu bihi wa saddaqtu nay imani da shi wato nay imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da littafin ko nay imani da littafin da abinda ya kunsa na tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam wa saddaqtu kuma na gaskata fayunadi munadi min as-sama sai mai shela daga sama sai ya yi shela an sadaqa abdi ci bawana ya yi gaskiya fa afrishuhu min aljannati ku shimfiɗa masa shimfiɗar aljanna wa albisuhu min aljannati ku sa masa tufafin aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku buɗa masa ƙofa zuwa aljanna wato idan ku kula mala'iku zasu zo su tambaye shi tambaya hudu tambayar ubangijinsa addininsa tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan tambaya ta hudu yadda aka yi san annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wadannan sune tambayoyin da za a yi masa za a tambaye shi ubangijinsa kaga wannan ya shafi aqidarsa dangane da Allah idan aqida ce mai kyau da yadda da kadai takar Allah ta'ala bai hada Allah da wani cikin bauta ba to wanda shine zai ce rabbi Allahu azza wa jalla amma wanda ya dauki wani haƙƙi na Allah ta'ala ya ba mu wani ko yadda cewa wani ubangijin sa ne ba Allah ba to ba yadda za a yi wannan ansa ta samu inde wani ya ce shine ubangijin sa ba Allah ba to shikenan wancan zai kira ko wane ne mala'ika ya dauka ubangijin sa ba Allah ba ko wani annabi ko wani waliyi ko wani shehi ko wani dutse ko wani itace to sunan wannan zai kira to kaga ba sai an ci gaba da sauran tabbayoyi ba 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 bukatar a ci gaba din da har ya fadi wannan shikenan kuma me zai ci kana jin irin tabbayoyi ne a ce ka ci ta daya ka fadi ta biyu ka ci ta uku wanda ka ci duka ko ka fadi duka fa yaqulani lahu ma dinuka menene addininka da mai kabautawa Allah musulunci kai ko gargajiya mai kai mai ka dauka addini al'adunka ko ku addinin musulunci da Allah ta'ala ya zo maka da shi mai kai wada'a dokokin Allah ko wasu dokoki daban ba na Allah ba fa yaqulu dini al-islam sai musulunci shine addini na wanda duk wani mu'mini wanda ita ce ansar da zai bayar to daga nan sai su tambaye shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da sun ambata masa sunansa ba sai wannan mutumin da aka aika muku to kaga anan idan yana ga cewa akwai wani da zai iya karba addini a gurin sa ba manzon Allah ba kaga zai samu rudani to wanne kenan annabi ake nufi ko kuwa ko shehu kinda annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka aika da sako shi yake zuwa ya ce ga yadda za a addini to in ya yadda da cewa akwai wani kuma shi ma da za a bashi wani abu ya baka to kaga za dole ya samu confusion to anan wa kenan to shi yasa wasu lalatattu batattu sai su rika wato rikirkitawa mutane lissafi anan sai ai anan shehin zai zo da kansa ko ka kira sunan shi kace shi ne to in za a taba ka zai bayyana saboda haka a lokacin ya daka wasu su mala'ikun tsawa ya ce su kyale shi wanda yana da cikin karamomin da ake jingina wa Shehu Abdul Qadir wanda mu a sanin mu Shehu Abdul Qadir mutumin kwarai ne mutumin kirki ne tarihinsa ya nuna haka sannan manyan malamanmu na sunna sun nuna haka to amma ba akan samu wanda mutumin kirki ne amma a masa ƙarya ga Annabi Isa alaihi salam irin ƙarya da aka jingina masa alhalin bai faɗa ba to kaga wanda ba Annabi ba ma za a samu wannan tare da shi saboda haka an yi masa wannan ƙaryar cewa shi wani almajirinsa ya mutu bai san kowa ba sai shi da aka an je an binne shi a kabari mala'iku sun zo suna tambaye shi man rabbuka ya faɗi sunan shehi madinuka ya faɗi sunan shehi malamiku ya faɗi sunan shehi suka daga duguduma za su rike shi shehi ya bayyana ya ce su tsaya za su yi jayayya ma ya ce in suka matsa zai ɓata aljanna da wuta ɗin duka gaba ɗaya zai lalata su nan da nan Allah ya daka musu tsawa su kyale shi kai ya masa ta'adi wato shi kansa kaga ubangijin ya ji tsoro sai su kyale suna so su jawo ya fita ku kyale shi to amma a musulunci wannan ba haka yake ba abinda muka sani a musulunci wannan shine ya sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah qawli thabiti shine wannan la ilaha illallah da kake faɗa anan to ita ce kuma Allah zai tabbatar ka da ita a rayuwar lahira a kabari amma duk wani abu ba wannan ba to mutum ba zai fice shi ba ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fiikum fiqulu huwa rasulullah fiqulan wa ma 'allamaka ya kai ka sani she kaga a musulunci ana son komai kai shi da hujja kai ilimi ba wai kai ka ji ana fada ba kana fada wato abin takeicin da yawa daga cikin musulmi a yau da dama daga cikin musulmi a yau ba su san hakikanin waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna dai jin cewa Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi Muhammad ibn Abdullah wani ba watakila ba zai iya kawo cikakken sunan ba a Makka kuma aka haife shi ya zo da alqur'ani watakila ba ya wuce wannan amma in ka nemi ka kai ya maka bayanin cikakke waye manzon Allah din nan wallahi ba zai iya ba amma za ka je san tarihin manya-manyan arna na duniya zai baka tarihin Hitler zai baka tarihin wasu manya-manyan ƴan ƙwallo ko wasu manya-manyan ƴan fina-finai na Hollywood, amma ba zai iya baka labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikakke. Mai sunan mahaifiyarsa, mai sunan mahaifinsa, mai sunan kakansa, mai sunan baffansa, ina ya taso, yaushe aka bashi annabci, yaushe ya yi hijira, yaushe ya aure, ba lalle duk zai iya gaya maka ba. Bare ya gaya maka tafasil ɗin rayuwarsa, lokaci kaza abu kaza ya faru, lokaci kaza abu kaza ya faru, ba zai iya ba. Amma duk wani ɗan na duniya ya san shi, kuma kullum yana da labarinsa current, da za ka tambaye shi yanzu me yake ciki, yanzu ya baka labarinsa, ai yanzu lokaci, yanzu ai kulab kaza sun saye shi, ga kuɗin da aka saye shi aka biya shi, yana gari kaza, in bai da lafiya zai gaya maka, bai da lafiya yana asibiti, amma an ce ya fara samun sauki, yau ma za su yi kwallo, ya san wannan, to kaga wannan bala'i ne, shi a gurinsa wannan wayewa ce, amma bai san Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Bai san shi ba, faɗin da ya sani. Kaga babu shakka wannan intikasa ce, ranar da za a tsare mutum ana masa tambaya, ya aka yi kasan manzon Allah ɗin? Ka duba ansar da ya bar, cewa qara'tu kitaballah. Kaga ba cewa zai yi ba, babana ne ya gaya mu, ko na ji ana faɗa, kawai ni ma na faɗa. A'a, karantawa dai, ya karanta ne, ya gani, ya sani. To kaga wannan ishara ce zuwa ga cewa komai za ka yi a musulunci ka yi shi da hujja. Idan kawai kana yi shi ne adatan, taklidan, wanda ba zai amfane ka ba. To da zarar ya ansa waɗannan tambayoyi, sai Allah ya sa mai yekuwa cewa bawana ya ansa, don haka ya yi gaskiya, sadaqa abdi, fa afrishu hu min aljanna, fa afrishu adda wata hamza lil mubalaga, kalmar farasha, farasha farshan, ko farasha tafrishan, ko afrasha, kalmar wannan ziyada hamza din dan mubalaga ne, ku yi masa shimfiɗa, ku shimfiɗa masa shimfiɗa, min aljanna, shimfiɗa ta aljanna, wato ku ɗauko wani abu na shimfiɗa aljanna ku shimfiɗa masa, ya dan ga somin taɓi, ba duka abin zai gani ba, ana aso mun tabi ne, min aljannati ne, sannan wa albisuhu min aljanna, nan ma ku sa masa tufafi na aljanna, nan ma ya ga yadda abin da ɗinsa, yadda kayan gidan aljanna yake, waftahu lahu baban ila aljanna, huɗe masa kofa zuwa ga aljanna, inda iskar aljanna za ta riƙa zuwa masa, fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda albasar, fayatihi min rauhiha wa tibiha, kanshinta da ni'imarta da kanshinta su rika zuwa masa, wato iskar tana kada masa, iskar aljanna mai dadi da kanshinta mai dadi, fayusahu lahu fi qabrihi madda basarihi, sannan a buɗa masa kabarinsa iya ganinsa. Saboda haka kaga wannan ita ce rayuwar barzakh, rayuwa ce ta barzakh. Zaka da zaka je ka duba kabarin zaka same shi yana da yadda yake, amma Annabi ya ce za a walwata masa shi, kuma ni'ima za ta rika zuwa da kanshi na gidan aljanna, ba lalle ne dan ka fasa ka ji kanshin ya tashi ba, amma shi ne yake gurin yana ji. Wa yatihi rajulun hasanul wajhi, bayan sun gama tambaya, an gama wato canza masa tsarin kabarin, da canza masa tsarin zaman kabarin, da ni'imomin da zai samu, da kayan da za a sa masa, wannan likkafanin an cire masa, an sa masa kaya, na an yi masa shimfiɗa, to kaga gida ya haɗu, to hukun ya zauna shi kadai, fa yatihi rajulun hasanul wajhi, sai ga wani mutum, kyakkyawan mutum, mai kyan kyakkyawar fuska, hasanul thiyabi, wanda ka tufafinsa masu kyau, tayyibur rih, yana kanshi, sai ya zo masa, mutum ne kyakkyawa, mai kaya masu kyau, tufafi masu kyau, kuma yana kanshi, fa yaqulu abshir billadhi yasurruka, ce albishirinka da abin da zai faranta maka, هذا يومك الذي كنت توعد وانا اتشي رانا دايك مكا الكوري شوا اذا كابي الله كابي منزل الله كاتي اكن جسكيا كاريك جسكيا كاي ايكي نقري تو ذاك ساموك كياوان ساكا مكو تو غرانا تندق ينزو كافارة غني يا ذو مسد بشارة dama mai zuwa da albishir galibi za ka ganshi a nace sabanin wanda zai zo da magana da ta da hankali dan galibi magana ta da hankali takan zo wa mutun ya zo ba cikin hayyacin sa ba ko ya tashi cikin gaggawa ya sa riga a baibai saboda a firgice yake yaje kai labari ya tashi idan sa da kwantsa bai canza kayan baccin sa ba saboda mai saboda labari zai je kai bara mara dadi don abin ya zo masa mufaja'a amma mutumin da zai zo da albishir galibi cikin nutsuwa yake kawo albishir a cikin nutsuwa saboda zai shirya taba komai sannan ya je ya samu mutum don haka wannan mutum tun daga ganin sa sai ya gane cewa wannan albishir ya zo da shi fa yaqulu lahu man anta wane ne kai فوجهك الذي يجيء بالخير فسكن تاكا دا الخير تكي تفي سيدا غنشي دا والولا دا فرعا دا بربشي يا شاب عدو ينا قنشي تتوانا الهيري كذولش فسكن تاكا الهيري تكي توكيلش اما دا غنشي امر تكي ينا ززار ادو فانا با زيتي فسك كتازول الخيري با غنشي ينا والولا ينا نشادي تو ينا سو يسموانيني domin in zai gode masa zai masa godiya akan wannan albishir ya samu zai godewa fa yaqulu ana amaluka salih shi ne dai aikin ka na kwarai wannan ya nuna cewa a ranar gobe kiyama al'amalu salih yujassad za a maida shi kamar jiki shi yasa Allah ya ce za a auna wa nadu mawazin alqist li yawm alqiyama ubangiji zai ajiye mizanin adalci da za a auna ayyuka man saqulat mawazinuhu ko man khaffat mawazinuhu to duk abinda za a auna shi dole ya zama jiki ne kaga wannan hadisin yana cewa aiki Allah zai mai da shi jiki kamar yadda ka san jikin mutum ko dutse ko wani abu yadda nan zai yi nauyi nan zai yi saka yau an gane saboda ka aikin sa ya zo masa a sifa ta mutum wanda yake da kyan kanka ba fa yaqulu rabbi aqimis sa'a rabbi aqimis sa'a saboda ya san wal akhiratu khairun wa abqa wannan so mun tabe ne to in haka ne Allah ka tashi alkiyamar mana a tashi alkiyama Allah wannan mai mai tarabbi aqimis sa'a rabbi tadullu ala alilha ya nuna cewa naci ya naci Allah tashi alkiyamar nan a tashi alkiyamar nan saboda yana sanne da cewa to can na can wanda zai je iske ya fito da wannan so mun tabe ne sannan ka kumanta an dan bude masa wata yar kofa yana hango aljanna yana ganin tsuntsaye suna ta kai kawo yana ganin ruwa yana ta gudana yana ganin hurul aini suna ta zirga zirga kaga dole shi a kimi sa'a dole ya zaku akimi sa'a hatta arji'a ila ahli a tayar da alkiyama ne inje in samu iyali na ta su can suna jira na wa mali da dukiyata ya ga gonaki da lambuna da tuluna da masu hidima yaransa to kaga ga an ce din naka ne saboda ka ga iyalinsa can ga dukiyarsa can duk da cewa a kabarin fa gashi a shimfida an shimfida masa shi shimfida ta aljanna fa ga kaya na abin nan ga kanshi ga dadi to amma ya hango na can yafi a garo ne ta gaggawar a tashi alkiyama a tashi alkiyama annabi ya ce wa innal abdal kafira Allah ka samu a cikin waɗanda za su samu wancin garaba sa wa innal abdal kafira idza kana fi intifa'in min ad-dunya wa ikhbarin min al-akhirah amma ba wanda yake kafiri idan yazo fita ya bar duniya yazo fuskantar lahira nazala ilayhi min as-sama'i mala'ikatun sudul wujuhi sai wasu mala'iku ba komai sai wasu mala'iku waɗanda suke sudul wujuhi masu fuskoki baka kirkirin mahubul musuh suna dauke da wani mayafi wanda yake mai kaushi shine ma'anar musuh kisa'un ghaliz mayafi suke dauke da shi mai kaushi kamar buhun algarara fayajlisuna minhu maddal basar su zauna iya ganin sa a gaban sa thumma yaji'u malakul maut sannan mala'ika mutuwa shi ma ya zauna hatta yajlisa inda ra'sihi ya zauna a daidai kansa fayaqulu ya ayyatuha an-nafsul khabisa ukhriji ila sakhatin min Allah wa ghadab yake wannan lalatacciyar rai yake wannan mummunan ran ki fito zuwa ga fushi daga ubangijinki ki fito zuwa ga fushin ubangijinki kaga maimakon ila magfiratin min Allah wa ridwan wannan zuwa fushi na ubangiji waga tun daga nan zai san me ya shuka tun daga nan zai san me ya shuka tunda ya fara ganin mala'ikun da suka zo gurin sa ba mala'iku bane wadanda mala'iku ne na azaba wanda ya nuna mala'iku suna caccanzawa su zo a sakakkiyar sura ko su zo a surar da take mai taban tsoro can wadancan sun zo masa wato fuskar suna haske yanzu kuma sun zo masa fuskar su baka kirin kuma dai duk su ne dai az zo su dawo amma nan sun zo masa da wata kama wacce ke mai tsoratarwa qala fatafarraqu fi jasadihi sai ransa ta rarrabu a jikinsa wato da ran nashi ya ji wannan mala'ika yana cewa ya ayyatuha an-nafsul khabisa shikenan sai ranta ta tarwatse a jikin jiki ta firgita tayi nan tana neman tsira domin abinda zai iske ta ba mai dadi bane saboda haka sai ta firgita sai ta rarrabu a cikin jiki tayi nan shine ma'anar fatafarraq fayantazi'uha kama yuntaza'u as-saffut min as-sufil mubtal sai mala'ika ya fusgota ya ciro ta ya finciko ta kamar yanda mai nama yake finciko da abin dinsa a karfe safud karfe da ake soka nama a jiki ba tsinke ba karfe shine safud da ake sa naman a jiki jalwa jantadi shi karfen da ake soka nama a jiki to ka faɗa an ce maka ba shi bane ko dai fahimta to kamar wannan karfan ne aka sa shi a cikin audugar da aka jikata sai aka sa karfan aka soka lokacin da aka finciko karfan sai ya finciki audugar sai ya fito da ita yawo watsa ta to haka za a finciko ransa kaga sai an finciko wani babu na jikinsa an tattarwatsa wasu abubuwa da ake jikinsa kama yun taza'u saffudu min as-sufil mubtal kama yadda ake tumbuko wannan karfan daga audugar da take nan abin nan jikakkiya fayakhudhuha sai mala'ikan ya karbi wannan ran fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal basu da ya karbo ta ba za su bar masa ita a hannunsa gwargwadon kiftawar ido ba sai sun sa ta a cikin wannan mayafin da suke dauke da shi wannan mayafin mai kaushi da suke dauke da shi lokaci yayi za mu tsaya anan sati na gaba insha Allah za mu ci gaba da fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan yace ita matsar kabari da annabi ya bada labarin ta cewa ba wanda zai tsira daga gareta kafin aiwa mutum tambaya ne ko bayan tambaya. Zahirin wannan hadisi yana nuna kafin tambaya ne, tunda bayan tambaya ai kaji abinda zai biyo baya, za a bude masa kofar aljanna, za a sa masa shimfiɗa ta aljanna, za a sa masa kayan aljanna, za a bude da masa kabarinsa da ni'ima da iskar aljanna ta rika kada masa. Kaga duk wannan bayan an gama tambaya ne, saboda ka cewa akai da akai innal qabri dhamma, rungumar da kabari zai yi wa kowa zai yi masa ne kafin wannan. Rungumar iri biyu ce kamar da za mu yi bayani, akwai rungumar da ta mumini, akwai kuma rungumar da yake wa kafiri, wanda za mu ganta a cikin wannan hadisi, wanda ya ce matattu suna haɗuwa da juna kuwa a rayuwar barzas. Ba za a ce a'a ba, in Allah ya so haɗa su zai haɗa su, amma ba yadda ka san haɗuwa irin ta nan ba. In kana neman makocinka ka tashi ka je kwakwasa gida ka shiga. Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya haɗa shi da wasu annabawa wanda sun riga shi, kamar Annabi Musa alaihi salam da ya gan shi a kabarinsa, ya kuma haɗu da shi a sama ta shida, ya ga sauran annabawa duka. Ba za mu kore ba, ba kuma za mu ce kowa da kowa yana iya ziyarar kowa yadda ya ga dama ba. Wannan wani abu ne da in Allah ya so ya tabbatar da shi sai ya tabbatar da shi. Wannan kuma yake cewa ina neman ƙarin bayani game da faɗin manzo sallallahu alaihi wa sallama da ya ce inna lil mauti sakarat, da kuma bayanin da aka yi a satin da ya gabata na cewa hakika ran mutum yana fita kamar yadda ruwa yake zuba daga tulu idan aka kifa shi. Sakarat shi ne magagin mutuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne da kansa a lokacin mutuwarsa, lokacin da in ya suma ya farfado sai ya ce inna lil mauti la sakarat, ya rika sa hannunsa a cikin ruwa. Wannan ba shi ne zara ran ba, wannan abinda zai rika bujirowa mutum a daidai wannan lokacin, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗe ta, ya ce inna lil mauti la sakarat, daidai lokacin da yake cikin rashin lafiyarsa zai Allah zai karɓi ransa. To haka sakarat ba ita ce azaba ba, ɗauka wannan azaba ake masa, a'a Allah bai yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam azaba ba, amma wannan magagin yakan samu duk wani wanda zai mutu. To wajen cire masa rai kuma ga yadda za a cire ran mumini, ga yadda za a cire ta kafiri, kaga babu abin nan, babu karo. Wannan kuma ya ce shi ma'aikacin gwamnati ne, suna fita patron, suna yin arangama da 'yan fashi da makamai, ce kuma a kowane lokaci suka yi arangama da su yakan kashe 1-4. Ya ce wata rana ma ya taɓa zubar da shi da hallahira. Duk dai neman abinci, wato shi neman abinci yake ba, ya ce shin nake waswasi ko akwai wani abu a kaina, ko in ci gaba da aiki na? To tambayarsa ta nuna jarumi ne. Allah ta'ala yana cewa innal ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan, innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ardh dhalika lahum khizyun fil hayati ad-dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'azim. Ubangiji yace sakamakon wadanda suke yakar Allah da manzansa a bayan kasa suke yada barna, kwayes auna fil ardi sahara, suke tafiya suna yada barna a doran kasa, sakamakon su an yuqattalu, shine abinda Allah ya fara fada, a kakkashe su aw yusallabu, ko a gicciye su, wato a gicciye su bayan an kashe su a aje su inda kowa zai ta ganin su zama aya. أو تقطع إليهم وأرجلهم من خلاف ko aka masu a yanke musu hannu da kafa hannun dama kafar hagu kafar dama hannun hagu shine min khilaf aw yunfu min al-ard ko a raba su da kasar malamai suka ce gurgurdan irin yadda yayi gurgurdan laifin da yayi gurgurdan sakamakon da za a yi masa idan ya zama yana muharaba yana abin da amma bai taba kashe kowa ba kaga ba za a kashe shi ba in kuma ya taba kakkashe mutane kaga shi ma za a kashe shi to galibi wajen fafutukar akama wanda yake ta'amuli da makami dole sai da kare kai dan in ba kashe shi ba shi zai kashe ka in har Allah ya ce akama su ai musu wannan hukuncin kaga wajen kokarin kama su idan da za a kashe mutum ba karba a cewa an yi kisan kai dan wannan al-qatl ne bi haqq wanda ba za ka kashe ba shine wanda yazo sallama kansa ilal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim wanda suka zo suka kawo kansu kafin ku kama su to wannan bai kamata ku kashe shi ba saboda haka idan a wajen kare dukiya ne ko kare rayuka aka samu kisa to anan ba a cewa kisa ne na gangaci sai an yi biya diya ko kafara ko kisa ne na kuskure ko wani abu wannan musulunci ya abin da annabi yana cewa man qutila duna mali wa huwa shahid wa man qutila duna irdihi fa huwa shahid wanda yace yana so san wadannan ladubba ya kamata a bi ayi wa iyaye nasiha akan wani abu da suke aikatawa wanda bai saba wa addinin musulunci irin hanyar da Annabi Ibrahim alaihi salam ya bi wajen yiwa mahaifinsa nasiha isqala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عسيا kaga cikin kalmomi da suke dauke da girmamawa ya babana liba ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a me yasa zaka bauta wa abinda baya ji baya gani ba zai amfanar da kai komai ba ka duba karan farko ba bai zo yace masa ba baba shedan kake bauta ba bai zo ce kai baba kana fa bauta shedan ne kaga daga nan ya bata abin nan sai ka masa magana da shi ma ya dade ita lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya san duk wadannan abun haka suke baya inkari ya san cewa abin nan da yake bauta baya ji baya gani kuma bai taba shiga matsala ba ya taimaka masa to kaga tun daga nan zai fahimci to kenan abin nan da yake yi ba daidai yake yi ba sannan sai ya nuna masa cewa to Allah ya bashi ilimi don ya san galibi uba ko babba bai yarda da cewa ɗa ya san abin da bai sani ba yaushe ya ni na haife ka yaushe kai girma har da za ka gaya min ka san wani abu sai ya ce inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan musawiya ka ɗauka ne yanzu bai nuna baka hanya ne kamar mutum ne yake tafiya ya zo gari bai san hanya ba kaga kowa ya san hanya zai nuna masa ko mun kankantarsa a nan ba zai ce kai yaro ne fanta kansa da wanda zai nuna wa mutansa ba nuna masa to shi yasa ya ce ja'ani min al-imalan yatika fattabi'ni ahdika sirata wa shida inna shaytana kana ar-rahman asi in ka bauta wa shedan fa mai kangarewa ne ga ubangiji yake bati ya abati ya abati ya abati cikin ladabi kenan yake masa magana cikin tausan miliya to haka ya kamata ka yi wa mai safazi mai kyau mai dadi kai na dai ne baka yi shiru a'a ka gaya masa amma cikin girmamawa kula da haƙƙin uba ka kuma ka kula da haƙƙin ubangiji wato ka yi mura'atin haƙƙil ubuwa kamar da aka yi muratin haƙƙin ubudiyya da aka kada ka neman ka dawo mutum tauhidi ka kuma sarayar da haƙƙin ɗa'a haƙƙin uba akan ɗansa kada kuma wajen ka girmama mahaifinka ka sarayar da haƙƙin ubangiji da aka kai muratin duka janibin ina da dan uwa da zumunci yace amma ba sa so na to wajibi ne sai na sadar da zumunci da su na'am haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ba baya sadar maka da zumunci ka sadar masa kai ne ma ka sadar zumunci alwasilu man wasala man qata'ahu laysa alwasilu bil mukafir innama alwasilu man wasala man qata'a ba wanda aka yi masa yayi ba shine mai sadar zumunci ba wanda an je an ziyarce shi shi ma ya je ziyara ba wannan ba shine sadar zumunci ba a wanda an ki ziyara sa shi ya je shi ya sadar zumunci wani ya tabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuwa na ba sa sadar mun da zumunci in ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka sadar mun da zumunci wato kamar kana zuba musu rairayi ne mai zafi wato sana ƙara wato haƙƙinka alhaƙinka suke ƙara ɗauka saboda kai ka ci gaba da sauke nauyin da yake kanka inda ma tasuffu lahum almalla saffa saboda haka wanda yake sada zumuncin da shi ba a sayar masa wannan shine haƙiƙa ne mai ba sada zumuncin kuma su a cikin irin wannan ba mamaki Allah ta'ala ya ganar da su yayin da suka ga cewa kai baka yanke musu ba wataƙila zuciyarsu zata faɗaku su gane kulan da suke yi saɓanin in kai baka yanke musu shikenan shaidan ya samu abin da yake so sai wannan da yake cewa mutumin da ya mutu ya bar matarsa da ɗiyarsa guda ba shi da dangin uwa ba shi da na uba ko ya za a yi da sauran dukiyar da babu masu gadin ta baitul mali take tafiya na musulmi wato za a tafiyar da ita a baitul mali musulmi a yi wa musulmi aiki da abin nan aiki da su wannan shine abin da aka sani idan guri ba baitul mali gwamnati ce ta mahandama kaga ba za ka kai musu wanda suke neman abin ruwa a jallo rufi do rufi a nan sai kai wani aiki idan akwai wata kungiya da kasan kungiya ce ta masu gaskiya suna aikin musulunci sai ka danka musu kudin kamar mutumin da zai rasu ba magaji gaba daya sai a dankawa baitul mali in babu sai a bada ta ga wata kungiya ta musulmi wanda aka san suna aikin Allah sai su yi aikin Allah da dukiyar wanda ya wuce ta yi mutu ba ta samu labari ba sai bayan wata guda ko fiye da haka yaushe za ta fara idda daga sanda ya mutu ba daga sanda ta samu labari ba saboda haka za ta fara idda ne daga sanda ya rasu an ce bayan wata guda ta samu labari to ta yi wata guda tana idda kenan tana ta kaba da za a kaddara ta yi wata hudu da kwana goma sai labari ya zo mata ta gama ta kabata dangane da hadisin wanda ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya yi shaida kan wata kyauta da ya wa ɗansa sai ya ce ba zai yi shaida a kan zalunci ba to don Allah wannan ya nuna har yaron da aka auras idan za ka yi kyauta sai ka yi wa sauran to yana ishara zuwa ga hadisin Umar ibn Bashir wanda mahaifinsa ya yi masa kyauta sai mahaifiyar ta ce ita ba za a karɓi wannan kyautar ba sai an je manzo Allah ya yi shaida sai ya shaida annabi sallallahu alaihi wasallam da aka je gun sai ya ce duk ƴaƴanka kana da wasu ƴaƴa ce duk ka ba su ma kyauta irin wannan ya ce a'a annabi ya ce inni la ashhadu ala zuf a wata ruwa ya ce ittaqullaha fa'adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakankanin ƴaƴanku abinda hadisin yake nunawa shine duk sanda za ka yi wata kyauta ce haka nan ta ba gaira ba dalili za ka yi ta to ka daidaita ƴaƴan kowa kai masa amma idan akwai dalili misali yaro ne ya ci makaranta zai tafi karatu kaga za a yi masa sayayya da ba za a yi wa wanda yake zaune a gida ba a nan ba za a ce a to tun da dai za a yi masa sayayya kowa sai an saya masa kayan da aka saya mu wancan mutum ya karɓa a shi ma ran da zai tafi makaranta ka yi masa wannan shine adalcin da ake nufi wannan ba shi da lafiya za a tafi da shi Ijib a kai shi abinda ba Ijib ake zuwa ba yanzu ko India saboda haka kaga za a yi hidimar tafiya da shi wannan kuma lafiyar salau sai musu addu'a Allah ya dawo da su lafiya ba zai ce sai an yi lissafin kudin tikiti da kudin hotel da kudin asibiti shi ma an bashi ba ko uwarsa ta ce ita ma ta danta lafiya lau to a aje masa kudaden da za a kashe mu wancan a'a ba a fatan wannan shi ma ya samu rashin lafiya amma da zai samu shi ma kamata ya kai shi yadda aka yi ma wannan in har a lokacin ana da ikon da za a yi wannan to haka nan aure wannan auren sa ya tashi za a taimaka da kudin sadaki za a taimaka da kayan daki za a taimaka da waye da waye da waye kaga wala ce wancan shi baya da ba auren sa bai tashi wataƙila ba yanzu yake primary shi kenan sai a ce a to duk a tattaro masa in tara gutsan yaya a ce to duk abin da kashe wannan ka aje musu shine wanda kullawa adilu bai da auladikum ba wannan ba wanda ya taba fadar haka amma ka ba gaira ba ga dalili ya bushi iska zai yi kyauta sai yi wa kowa amma wanda ya ci makaranta da dan nisa za a saya masa babur wannan kuma ga baki ga hanci a firamare yake ko ga motar gida ana kai su kaga ba ya ce tunda an saya ma wancan babur ba sauran da sai an ba su kudin babur a'a ba komai a bashi to zai zauna a gwaje ne laifi ne to me ya bashi kyauta da sharadin wani ba in ya tashi kai shi ma kai masa karkace wannan kai masa sai dai ba hali kuma ba bin jira kai saboda ba sharadi bane wannan cewa ana duba bukata in bukata ta taso akwai bukata ne haka wasu sai karka ba shi ne kace ya zauna wannan ba bin ba dalilin da ta faɗa haka ba matukar ne da bukata sa haka akwai bukata ne haka dan an ba shi gida mai daki uku ya zauna da matarsa kenan ba wani abu waɗannan su ne tambayoyin da za mu samu damar ansawa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya ganar da mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.